Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Harin makamai masu linzami da Amurka ta kaiwa Siriya biyo bayan harin makamai masu guba da suka kashe kimanin farin kaya 100 yana barazana ga dangantaka tsakanin Amurka da Rasha, babba abokiyar kawancen gwamnatin Siriya da ake durawa alhakin kai wannan hari. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa jiya da Juma'a cewa harin zai matukar shafar dangantaka Amurka da Rasha, kuma ya saba wa dokar kasa da kasa bisa ga sanarwar da Kremlin ta fitar. Da take mai da martani akan hare-haren, Rasha ta ce za ta dakatar da yarjejeniyar matukar kula da nufin kare aukuwar hatsarin tsautsayi tsakanin jiragen sojojin Amurka da na Rasha da ke gudanar da ayyukan soji a sararin safarin jiragen sama na kasar Siriya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wajen wani taron gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya cewa shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad yana wasa da hankalin kasar Rasha ta wajen boye mata makamai masu guba da yake da su, abinda ya yiwu ya sa Rasha take goyon bayan gwamnatin Indo-Rufe. Da alamu Amurka tana ƙara ɗaura ɗamara a kan batun Siriya tare da bayyana cewa mai yiwuwa Rasha ta taimaka wa gwamnatin Assad kai harin makami mai guba da ya kashe sama da mutane 80 a lardin Idlib. Kwana ɗaya bayan harba makamai masu linzami 59 a sansanin mayakan saman Siriya da aka yi amfani da shi wajen kai wani harin makami mai guban, manyan jami'an sojan Amurka sun ce suna nazarin hujjar da ke nuna cewa gwamnatin Siriya ta samu tallafi wajen kai wannan harin. Bayanin ma'aikatar tsaron Amurka jiya Juma'a dai ya biyo bayan suka sau da dama daga Washington dangane da rawar da Rasha ta taka a Siriya. Waɗansu suna zargin Moscow da ƙoƙarin haifar da ruɗani dangane da amfani da makami mai linzafin da Siriya ta yi wajen makami mai guba da Siriya ta yi wajen yayata abin da suke kira shaidu da ba su da tushe. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ki ba da shaida kai tsaye jiya Juma'a da ta alakanta Rasha da harin makami mai guban da aka kai ranar 4 ga watan Afrilu a garin Khan Shaykhun. Sai dai sun bayyana cewa sansanin mayakan saman Rasha yana wannan wurin, kuma an san dakarun kasar Rasha da ke Siriya suna da kwarewa ainihin kan makamai masu guba. Wata motar dakon kaya ta bi ta kan mutane da ke tafiya da kafa a bakin wani shago da ake samun hada-hadar jama'a a birnin Stockholm a kasar Sweden jiya Juma'a, ta kashe mutane 4 ta kuma raunata waɗansu 15 a wani hari da Prime Minister kasar ya bayyana a matsayin harin ta'addanci. 'Yan sanda sun ce an kama mutum guda a arewacin Stockholm kusa da tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa bayan da aka yayata hoton wani yana sanye da taguwa haɗe da hula mai ruwan toka. 'Yan sanda sun ce suna buƙatar yi wa wannan mutumi tambayoyi. Prime Minister ƙasar Sweden Stefan Löfven ya ce babu ko shakka harin ta'addanci ne, daga baya ya ziyarci inda aka kai harin ya ajiye furanni ya kuma kunna kendir. Ya ce burin ta'addanci shine gurgunta da demokuraɗiyya, amma ba za a taɓa cima wannan buri ba a Sweden. Ya ce za a ɗan rage tsawon tutar ƙasar a ofisoshin gwamnati a yau Asabar. Harin dai shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa da motoci a Turai, wanda ya haɗa da wanda aka kai a birnin Nice na kudancin ƙasar Faransa da wanda aka kai a biranen London da kuma Berlin. Magoya bayan kungiyar IS sun ɗauki alhakin hare-haren na baya, kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin da aka yi jiya Juma'a. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Miliyoyin mutane suna cikin hatsari a arewa maso gabashin Najeriya yayin da cibiyoyin ayyukan jin kai suke ƙoƙarin shawo kan illa hare-haren kungiyar Boko Haram, ko da yake kungiyar ba ta da tasiri kamar lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekara ta 2019. Sai dai har yanzu ana fuskantar barazanar tsaro yayin da miliyoyin mutane suke fama da yunwa. Joel Kunel, coordinator ayyukan bunƙasa ayyuka na Majalisar Ɗinkin Duniya shi a arewa maso gabashin Najeriya, ya ce kawo shawo kan matsalar zai ɗauki lokaci, wanda kuma Kunel ɗin wanda yake zaune a Maiduguri, babban birnin jihar Borno, cibiyar ƙungiyar Boko Haram, ya bayyana cewa duka-duka muna da sama da mutane miliyan 2 da suka rasa matsugunansu tun da ƙungiyar Boko Haram ta fara ta da kayan baya. Daga cikin waɗannan miliyan 2 kuma mutane miliyan 1,100 suna arewacin Najeriya.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ban saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda 5. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu ɗauke da juna biyu. A rahotonmu na uku za ku ji mu ne da ci gaba da zagayen cibiyoyin kiwon lafiya da hukumar nan mai yaƙi da cututtuka na jihar Bauchi, wato Bakatma, a inda ta isa ƙaramar hukumar Giyaɗe. Sannan za ku ji cikakken bayanin makasudin ziyarar. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayanin ƙoƙarin da likitoci da jami'an kiwon lafiya ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar wajen wayarwa iyali mahimmancin tazarar haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na 5, wanda shi ne na ƙarshe a cikin shirin, zai yi mana bayanin gangamin allurar rigakafin da gwamnatin jihar Jigawa ta gudanar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Jami'an kiwon lafiya da likitoci na ci gaba da bayanin alfanun da ke tattare da awo da mata masu juna biyu ke zuwa yi yayin renon ciki da haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu na rahoto daga kanan Dabo.
An ƙara jaddada muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu a matsayin wani muhimmin bangare da zai taimaka wajen shawo kan matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan muhimmancin awon ciki.
Wato awon ciki a wurin mata wanda ƙwararru ne za su yi shi yana da muhimmanci ƙwarai da gaske domin shi ciki da kake gani in aka same shi abin alfahari ne abin jin daɗi ne za a samu ƙaruwa. Kuma zaman lafiya da soyayya da ƙaunar juna ita shi yake kawowa mafi yawancin lokuta. To amma wannan kuma abu ne wanda yana tattare da haɗurra tun lokacin da ake da cikin har kuma lokacin da za a haihu har ma makonni kaman 6 bayan an haihu. Wato matsaloli da dama suna iya afkuwa. Wato waɗannan matsaloli domin a guje su a guje musu shine yake da kyau a samu wani wanda ya san kan abin. Shi ya duba da ido na basira domin idan ya hango wata matsala tun tana jaririyarta ko kuma ya hango cewa za ta iya afkuwa maza-maza a ɗau mataki wanda za a hana ta afkuwan nan ko kuma a daƙile ta. To shine amfanin fa'awan ciki ɗaya na farko. Na biyu kuma yana ba da dama domin mata a gane lafiyarsu a gani idan ingantacciya ce a inganta ta in kuma da matsala shi ma a yi maganin sa. To ba mata kaɗai ba har yaran. To sannan kuma tana ba da dama domin a samu lokaci na da za a ba su shawarwari na kula da kansu lokacin cikin na kula da abin da ke ɗauke a cikin su ko kuma idan lokacin haihuwa ta zo ba da shawarwari na yadda za a yi haihuwar nan ba tare da an shiga wani hadari ba wato kamar na yagewar mahaifa ko kuma zubar jini sosai ko kuma samun wani zazzabi ko wasu matsaloli makamantansu da kuma na bayan ma an haihu din. To wannan ana samun dama wanda su mata za a faɗakar da su yadda in suka ji wani abu na daban suna ganewa. Misali akwai wani tsari da ake yin shi da ake za ka ji ana koya wa mata a cikin waka wanda ake yi da sunan ladi. Idan ta ji ciwon ciki, idan ta ji haka ya fara ta garzaya asibiti, idan ta ji jiki ya yi ɗumi ko kuma kumburin kafa ko ciwon kai duk wannan ana yin shi idan ana zuwa awo. Kaga wadda ba ta zuwa ba za ta san wannan ba. To a wajen awon nan wato ana nuna musu ne alamomi na haɗari wanda idan suka ji shi kar su tsaya ɓata lokaci maza-maza su je asibiti domin in ba a je ɗin ba babbar matsala tana iya faruwa. To kaga kuwa amfanin awon ciki ba kaɗan ba ne.
Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Ita ma uwar gidan gwamnan jihar Neja ba a barta a baya ba wajen faɗakar da mata masu juna biyu muhimmancin zuwa awo yayin goyon ciki da haihuwa. Mustapha Nasiru Batsali na da rahoto.
Akan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Neja a Najeriya Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ce suna haɗa hannu da jami'an kiwon lafiya da ma gwamnatin jihar Neja domin tabbatar da an samu nasarar da ake bukata kamar yadda ta yi ƙarin bayani.
Mata a Najeriya da yawa suna mutuwa wajen haihuwa kuma matsalan shi ne yawancinsu gida suke haihuwa matsala ya kama su ba hanyar taimakawa. To a nan Naija gwamnati wannan gwamnatin ta sa kai ga cewa a duka 274 wards din ana son a tabbatar da cewa akwai akalla asibiti guda daya wato primary health care clinic wanda mata a koda yaushe safe rana yamma za su samu wanda za su taimaka musu su haihu lafiya. To mu yanzu muna hada hannu da gwamnati ne muna fadakar da mata cewa su dinga zuwa asibitocin nan. Number 1 su yi awo sannan kuma su dinga zuwa suna haihuwa a wurin.
Gaki matar gwamna amma jama'a suna mamakin ki je asibiti har ki duba mata masu ciki. Kina ga girman matsalar cikin nan tana da yawa ne har da sai kin sa hannu.
Gaskiya wato abu biyu ne. Akwai matsala a ciki amma kuma nima aiki na ne wanda na saba ina son in ci gaba da bada na gudunmawa. In ka saba irin wannan aikin wanda ke da muhimmanci da wuya zaka zauna baka yi aiki da shi ba. Balantana kuma kana da shi sannan kuma akwai karancin likitoci iri na a Niger. Balantana mata ma yawanci masu duba mata maza ne to gani mace kuma ina da aiki to kika gani zama gida bai kama ni ba dole zan dan bada gudunmawa na kadan ba wai ma ina zuwa kullun bane amma da ina sa bada kwana 1 2 kwana 2 zuwa 3 akalla a sati in samu inje in taimaka ma mata in dai har ina gari
a baya dai akan samu turjiya daga mazaje akan barin matan su su je asibiti awan ciki ko kuma a lokacin haihuwa a yankunan karkara amma a yanzu akwai alamun an dan samu ci gaba ta wannan fuskar kamar yadda shugaban karamar hukumar magama Alhaji Muhammad Mamman Auna ke cewa
to alhamdulillah mu wannan matsala kusan amma ga mace ta mu yanke mu Allah ya taimake mutane har da ƴan kauye da kowa su ma ke hodi don Allah a zo amma ƙara gina mun asibiti duma ta mu su je asibiti to Allah ya taimake mu suna da kokari za ka ga mutun ya dauko matan shi girgige kan mashin ya zo da ta asibiti duban ciki so yanke mu in Allah ya da wannan maganan zuwa awan ciki da kuma larurori na haihuwa Allah ya sa mu wuce wannan
duk da wannan dai har yanzu masana kiwon lafiya na ganin akwai buƙatar ganin shugabanni a matakai daban-daban da ma kungiyoyi masu zaman kansu sun maida hankali a yankunan karkarar domin ƙara faɗakarwa akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin haihuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
da zagayen da hukumar Bakatma mai kula da kare yaduwar cututtuka na jihar Bauchi ke yi ya zuwa cibiyoyin kiwon lafiya na ƙananan hukumomin da ke fadin jihar Tawagar ta isa ƙaramar hukumar Giyade cikin su har da wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo
hukumar nan mai yaki da cututtuka guda hudu wato Bakatma ta ziyarci ƙaramar hukumar Giyade da yake bayani musabbabin ziyarar ta su shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada
a karamar hukuma yadda muka duba muka ga akwai gibi za mu sauke mu bada kayayyakin da ya kamata haka shi ma General Hospital idan mun je muka duba musamman bangaren da ya shafi yaki da waɗannan cututtuka guda hudu akwai kayan da za mu sauke mu ba su ranka dade kamar yadda sunan ya nuna ita wannan hukuma doka ne dokar jihar Bauchi ne kafa ta wajen shekara 8 da suka wuce a cikin ayyukan da take shine yaki da waɗannan cututtuka guda hudu tana duk abin da ya kamata a ga yadda za a kare al'umma daga kamuwa daga waɗannan cututtuka idan kuma har sun kamu a ga taya za a samu musu yadda za su samu magani cikin sauki ba tare da sun sha wahala ba a cikin ayyukan da muke abin da ya shafi cuta mai karya garkuwar jiki akwai wayar da kan al'umma ta gidan radio da kafafen watsa labarai da dai sauransu na ita cuta mai karya garkuwar jiki akwai kuma babban asibiti wanda aka tanadi magani wanda suke dauke da wannan cutar suna zuwa su karbi wannan maganin bayan wannan kuma abin da ya shafi tarin fuka da kuturta su ma akwai cibiyoyi wanda aka bude a nan karamar hukumar duka da fadin jiha wanda idan mutum yana tari ya dade yana yi zai je a gwada idan har tarin na fuka ne akwai magani da aka tanada shi ma kyauta wanda za a bashi haka ma kuturta abin da ya shafi zazzabin cizon sauro akwai abubuwa da dama da ita wannan hukumar take yi. Akwai abin da ya shafi raban gidan sauro da feshi da kuma kafa cibiyoyi wanda ake ba su tallafin magunguna don su raba mutane kyauta ai gwaji ai kuma ba da maganin zazzabin cizon sauro. A takaicen takaita waɗannan su ne ayyukan da ita wannan hukuma ta mutu Bakatma take yi.
Dr. Mansur da dake nan shugaban Bakatma da yake bayani hakimin doguwa Alhaji Aliyu Hassan Sabuwa.
Muna mika godiyarmu ga mai girma gwamnan jihar Bauchi bisa wannan daukan dawainiya ta lura da lafiyar jama'ar sa ta jihar Bauchi da yake yi. Dan wannan ba karamin abu ne wanda yake zai taimakawa mutane ta samun lafiya da kuma samun magunguna idan mutum ya hadu da ciwon ba. Waɗannan abubuwa hudu cututtuka ne waɗanda suna raunata jama'a musamman HIV yana yaduwa da wuri-wuri saboda kasancewar yawan aure-aure ko kuma hidima da wasu mata. Musamman yanzu idan mutum ya auri mata yana da mata biyu in ba shi da shi ya zo auri wata wanda ko mijinta ya mutu ko wani abu ya rabu ba a gwaji ba hakika sai ga mutum ya kamu. Mun samu irin wannan case a wannan garin. Batun maganan kuturta yanzu ta yi sauki ba kamar da ba. Sai maganan zazzabin cizon sauro shi ma wannan zazzabin cizon sauro shi kam abu ne wanda yake mawuyaci a samu za a samu galbansa in an tsaya a kayan tsafta da gidajen sauro da kuma feshin magunguna da ake.
Alhaji Aliyu Hassan Sabuwa hakimin doguwa kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Bauchin Yakubu. Jami'an kiwon lafiya a maraɗin Jamhuriyar Niger na ci gaba da wayarwa ma'aurata tasirin tazarar haihuwa ga lafiyar iyaye mata. Shu'aibu Mani na ɗauki da rahoto daga maraɗin Jamhuriyar ta Nijar.
A madadin tasirin wannan tsari ya sa jin ta bakin madar Shu'aibu Hajiya Fatsuma ta likitar ƴan madai da kenan birnin Maraɗi muhimmanci.
Ana yi ne don a sa lokaci tsakanin haihuwa da haihuwa. Mu a nan abin da muke da magunguna ne da muke ba mata, akwai magani ɗan haɗiya, akwai allurai da ake wata uku zuwa wata uku, akwai karen damtse da muke sa ma mata, akwai na shekara uku da na biyar, kuma akwai roba ta mahaifa da muke sa ma mata, ita ma tana yin shekara 12 zuwa 13.
Ana samun ko mata suna zuwa?
To lalle muna samun mata.
Rurutsa, wani irin matsaloli take ita kawo?
Akwai matsaloli da take iya kawowa da dama.
Kuma waɗanne?
Macen da take ɗaukan ciki akai-akai fatta hutu tana iya samun ƙaramcin abincin ne yana iya kawowa mace ta yi shinshini, yana iya kawowa mace ta rika yawan ragon kaya, yana iya kawowa mace ta rika haihuwan iya masu girma wanda wata ran haihuwarsa zai mata wuya sai akai ta ga hoshi. Kuma banda haka nan ita mahaifa tana gajiya har ta kai matsayin da wata ran za ta tsage. Mahaifa ko in ta tsage ai babban matsala ce. In mai garuwa ce ana iya fasa mace a dinke ta, in kuma ba mai garuwa ba ce sai dai a huda ta duka. Akwai lokacin da naƙuda za ta rika kawowa gardama, haihuwar ta dauki lokaci da yawa.
Dan jariri bai samu matsala
kamar in naƙuda ta dade ta huce lokacin da ya kamata, ai jariri yana iya mutuwa a ciki. Irin shi shine ai yake kawowa ma mace kamar matsalar na toyoyin fitsari. Kuma banda haka nan mahaifan nan kafin ai tsukiya take ta koma da karama tana iya kin tsukiya sai jini yake tsayewa. Jini in yake tsayewa ai duk ƙaryar mutum jini yake ciki, nan jini zai zuba mace har ta kai ta mutu ko kuma sai an yi hoshi an hudda mahaifan nan saboda a tsaye da zubar jini.
Shi yawan rurutsa bai kawo matsala tsakanin mabiyi da mabiyi?
Yana kawo matsala mana tunda wannan dashi bai shaku da uwarshi bai koshi da nonon uwarshi ba, kuma an dauki wani ciki an mishi kani, ka gani yana iya kawowa shi ma yaron ya shiga wani hali tamowa tunda ai ana son dai shekara biyu yana shan nono.
Duk da ya muskila da ake samu madan Shu'aibu Hajiya Fatsuma na mai kira ga ma'aurata.
Mu kiran da muke musu ba wani bane, mu dai muna son da maza da mata su gane da maganin nan da muke badawa. Muna shan hankalin mata su zo su dauki maganin hutu ne, saboda in ka dauki hutu ka sa lokaci tsakanin da mabiyin shi, ka gani dan ka zai wadata ya warware, in ya warware ka zo kai mishi kani ya kai matsayin da zaka ce mishi dauko ruwa a bakananka, kaga kai ma ka ji dadi. Kuma banda haka nan yaron da bai koshi da nono ba in ya shiga wani hali ko zuwa likita kade ya ishe ka, tunda dan nan kullun ba shi da lafiya ne, kai kan kai ka nisa hankalin shi ma bai zama ɗaya da ɗan da ya koshi da nono. Kenan ya kamata mace in za ta zo ta kwatanta da mijinta in suka yi hira a gida suka kwatanta suna son a ɗauki maganin hutu. Muna son namiji ya koma ta shi ya zo a gaban shi a gabanta a musu bayani a gwaggwada musu irin magungunan da ke da kwai kuma a taya su zaben wanda ya dace gare su. Mishkin da daga matan ne namijin yana son ki ɗauki hutu ke mace ban san menene ba sai ki gani macen ta kawo tangarda. Sai an zo an fara ɗaukan maganin mamishi bai sani ba sai a bari sai in ya ganta da ciki.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
An kaddamar da gangamin rigakafin cutar shan inna na musamman a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi ta halarci taron ga ta kuma dauke da cikakken rahoto.
Gwamnatin jihar Jigawa ta kaddamar da wani babban gangami kan abin da ya shafi alluran rigakafin cutar shan inna tare da buɗe kananan asibitoci dake mazabu a lunguna da sakuna na jihar domin kulawa da matan masu juna biyu gami da yara yan ƙasa da shekaru 5.
Akwai asibiti da gwamna ya buɗe wanda asibiti ne irin da ake yi na mazaba wanda gwamnatin tarayya ita take da wannan niyya na cewa a kowace mazaba ta kowace jiha a ƙasa gaba ɗaya za ta samu asibiti wanda yake da ma'aikata da kayan aiki kuma ana aiki awa 24 cikin kwana. Gwamna ya buɗe ɗaya daga cikin irin waɗannan asibitoci a ɗaya daga cikin mazaɓin jihar Jigawa wanda a shekarar da ta gabata an gina guda 27 irin waɗannan kuma wannan shekara a budget akwai guda 57 insha Allahu za a gina. Na biyu ya buɗe gangamin yaƙi da cutar shan inna wanda mai girma gwamna da kansa ya karɓi yaro guda ɗaya ya diga masa ɗigo biyu na wannan sinadari na polio kuma ya umarni ga dukkan manyan gwamnati da sarakai da sauran jama'a da ma'aikatan lafiya kowa ya shiga wannan gangami na yaƙi da wannan cuta. Na uku akwai wani shiri da ake yi wanda ake kira Heart to Reach Project wanda ma'aikatan lafiya da ma'aikatan jiya suna zuwa lungu da saƙo inda ba asibiti kuma inda yake da wahalar shiga suke zuwa suna wannan aiki na bada kayan lafiya da kuma aiki na lafiya. To gwamna a yau ya buɗe wannan aiki. To na ƙarshe da mai girma gwamna ya yi shine kwai jadawali na bayanai na wannan ma'aikata ko kuma ce asibitocin hukumar lafiya a matakin farko suka tattara bayanai na shekara 2016 da ta wuce aka nuna mai girma gwamna cewa ga yadda shekarar ta fara ga kuma yadda ta ƙarke wato nawa ne mata masu juna biyu suka zo awo nawa ne suka haihu a asibiti nawa ne suka kawo ƴaƴansu aka musu allurar rigakafi ta yau da kullun da kuma ta sinadarin polio da sauransu duka mai girma gwamna ya duba ya ga wannan ya ga buƙatun da ita wannan hukumar lafiya a matakin farko take da su na aiwatar da wannan shirin gwamnatin tarayya na samar da lafiya ga kowanne mutum a kowanne lungu da saƙo na jihar Jigawa yake.
Dr. Shehu Sambaki kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Tuma dala a gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa.
Bahaushe Kante, lafiya uwar jiki kana sanadarin cigaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya, mayan kasashen duniya da asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da tarwatar nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda 6 masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma dalla da wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsaftar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar ƙwayoyin cutar polio in baka sani ba. To yanzu ɗau mataki ga haka, muhallin kai zantsab, jikinka da na iyalanka duk su zantattar tas, kayan amfanin gida su zan kwal-kwal-kwal. In masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yardar da yaranka duka tabbatar da an wakuwa ga manzalin shekaru. Ta haka ka kaucewa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi. Don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio bata lalle. Rika mu rika mu tabbatar da yaranmu ba shanyayye.
Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abinda za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
To jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.